sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Hakanan kuma za a iya samun mu a gidan rediyon amfani Fara'a Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro, sunana Hassan Maina Kaina, zan jagoranci wannan shiri na musamman daga nan Abuja. Shirin na kunshe da martani kan sassauta hana fita daga Litinin din nan da shugaba Buhari ya yi. Rahoton halin da ake ciki akan coronavirus a jihohin Niger da Kwara. Duba takaita zirga-zirga tsakanin Kano hukumar jihar Filato. Zantawa kan samar da ruwan sha daga Bankin Duniya a Niger. Shirin a daina shan kwaya. Darussan Ramadan, inda zamu kammala da yardar Allah da sharhin jaridun Najeriya. Amma duka kafin wannan, sai kun saurari cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Biggs, ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi akasarin Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na dakile yaduwar annobar coronavirus a kasar. Akalla rabin gwamnonin jihohi 50 na kasar sun fara bude wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na kwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa, yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka bude kasuwancinsu iya a wuri guda. Amma babu jihohin Amurka da suka cika ka'idojin fadar White House ta gindaya na ganin raguwar masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu kafin ba da izinin wuraren kasuwancin su sake bude kafofinsu ko kuma mutane su fara tarayya a wuri guda. Biggs, wacce ta yi magana a jiya Lahadi, ta ce akwai hadari matuka tattare da haduwar jama'a a bakin tekun Pacific na California a ranar Asabar. Ta ce kuma a jihohin da gwamnoni suka ba da izini a sake bude shagunan gyaran jiki na mata, yana da kyau cewa masu gyaran jikin da masu sana'o'i gyaran kafa da hannu da abokan cinikayya suna sa kyallar rufe baki da hanci, amma ta ce duk da haka kusantar juna da suke yi bai dace ba. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata, kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Shugabannin China da ganga suka boye munin cutar daga duniya a farkon watan Janairu, inji wani rahoto da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a ranar 1 ga watan Mayu, wanda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta samu kofinsa. Bayanan sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin Trump ke kara yin allawadai daga kasar China, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a ranar Lahadi ya ce China ke da alhakin bazuwar cutar kuma ya zama dole ta amsa laifinta. Takaddamar na zuwa ne yayin da masu sukar gwamnatin ta Trump suke zarginta da jan kafa wajen kimtsawa kan yadda za a tunkari annobar, inda suka nuna gazawarta. Abokan adawar shugaba Trump sun zarge shi da nuna matsin lamba ga China, wacce kishi Amurka ce amma kuma babbar abokin cinikayyar kasar. Hakan dai wasu na ganin yunkuri ne da Trump ke yi na daukan hankulan Amurkawa kan gazawar da gwamnatinsa ta yi. A nata bangaren, China ta yunkurin dauki hankulan jama'a kan barkewar cutar, inda aka ga ta kara yawan kayayyakin asibiti da take shiga da su kasar, tare da rage waɗanda take fitarwa. Ta kuma fake da hakan ne, inda take musanta cewa an saka takunkuman fitar da kayayyakin tare da fitar da bayanan harkokin kasuwancinta, kamar yadda kididdiga ta nuna. 'Yan jaridar kasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu, da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatukar neman yakin bangaren masu amfani da harshen Ingilishi mai zaman kansa. Cikin wata sanarwa da suka fitar, kungiyar 'yan jaridan ta kasa da kasa da ake kira Reporters Without Borders ta ce Kamaru tana matsayi na 134 daga cikin kasashe 180 a cikin jerin kasashen duniya a shekarar 2020 da ke samun yancin yan jaridu na duniya. Wasu yan jarida kamaru na tsare saboda bada rahotanni da suke yi, wasu kuma suna tsere wa sojoji ko kuma yan ta'adda da ke fafatakar neman yakin na bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Yan jaridan kasar ba su gudanar da bukukuwa kamar yadda aka saba ba a sauran shekaru saboda matsalar coronavirus da aka samu sama da mutum 2000 dauke da ita a kasar, amma sun ce suna taya abokanan aikinsu da ke tsare bakin ciki da suke ji, kamar irin su Manchi Bibixi da C. Conrad da aka tsare tare da tuhumarsu da laifukan yi wa kasa laifi tun dai a shekarar 2017 ake tsare da yan jaridar. Wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci, bayan da sakamakon gwaje-gwajen da aka gudanar kan samfurin akuya da icen gwanda ya nuna cewa suna dauke da cutar ta coronavirus. A jiya Lahadi, shugaba John Magufuli ya yi watsi da kayan gwaje-gwajen na coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ta Tanzania, saboda a cewarsa ba su da sahihan sakamako.
A Litinin din nan 4 ga wannan wata na Mayu, gwamnatin Najeriya take sassauta dokar hana fita da ta ayyana a watan da ya wuce. Dokar dai da shugaba Buhari ayyana a jihohin Lagos, Ogun da kuma nan babban birnin tarayya don hana yaduwar cutar coronavirus za ta koma hana yawon dare daga karfe 8. Kazalika ma'aikatan gwamnatin tarayya za su yi aiki daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. Tuni dai wasu suka nuna shakkun matakin ka iya dakile nasarar da ake samu wurin yaduwar wannan annoba da ta addabi duniya. Sanata Isa Hamma Misau na daga waɗanda ke fatar shugaba Buhari zai sake nazartar matakin don tsawaita dokar nan gaba.
Haka da nake magana da kai, ina duba ina ganin mutane suna zaune kara zube, babu wani alaman sanitizer, babu wani alaman face mask, babu wani alaman cewa ma akwai wani problem. Gashi muna cikin lockdown ma kenan. Ballantana yau Litinin ya zo an bude, to sai Allah kadai ya san tamukan da za a zo a yi. Kada mu duba mu ga cewa ai wata kasa tana bude kasarta saboda wannan abun. Su ma sai da suka duba suka gani abubuwan nan ya ragu ko sun shawo kan abubuwan. Kuma bayan da haka ma labarin da muke ji kasashen da suka bude din ma yanzu sun yi da na sanin budewa saboda sun zo ya sake karuwa. To a nan Najeriya abin da yasa muke ganin cewa yau din nan muna iya yin wani abu saboda har yau din nan mutanen da aka samu ba su yi yawa ba. Muna da doktoci da likitoci da yan health inda za su iya lura da waɗannan abubuwan. Yau din nan ranar da aka ce cutar nan ya kai mutane 50,000 ko 100,000 a Najeriya, zai zamanto cewa ko wajen da za a kwantar da marar lafiya ba za a samu ba. A nan ne to za a ga masifan wannan cutar, mutane suna mutuwa a kan hanya, a nan ne za ka ga mutane suna mutuwa a cikin gidansu, wannan abun kuma yana menene. Saboda wannan abun har yanzu sabon abu ne wanda yau din nan duniya kanta bata gama gane kan wannan abun ba, har yanzu ba a nemo maganin sa ba. Saboda haka ya kamata ita gwamnati da ita ka tsantsan a wajen budewa din nan, saboda yau din nan mutane suna ta maganar cewa gara sun mutu da corona wa da kan wannan yunwa saboda ba san menene corona din ba.
Matakin hana kusantar juna baya tasiri a tsakanin jama'a musamman talakawa masu gogurmayar samun abinci a duguni. Kazalika mayanin rufe fuska ma baya bada kariya 100% daga cutar in kaɗai bai rage yada ta da kuma kare kai a yankuna masu cinkoso. Daga Mina babban birnin jihar Niger, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana wannan rahoto kan halin da ake ciki a jihohin na Niger da Kwara.
A jihar Niger, Nigeria, an samu ƙarin mutum guda mai ɗauke da cutar coronavirus, bayan da dama can akwai mutane biyu ɗauke da wannan cuta a jihar. Sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar ta corona, Alhaji Ibrahim Matane, ya ce wanda aka samu ranar Asabar dinnan da ta gabata Wani direban trailer ne wanda ya fito daga Lagos akan hanyarsa ta zuwa Kano.
An dauki jininsa domin a je a yi gwaji, sai ga shi ya samu ashe yana da wannan cutar. To dama yana kokarin zuwa Kano ne, yanzu an sake dakatar da shi, dole sai ya bi ka'idojin da aka ayyana.
A halin da ake ciki dai, ana ci gaba da samun tallafin kayan abinci a wannan lokaci na zaman kullan koronan da kuma ya rutsa da jama'a a wannan yanayi na azumin watan Ramadan. Na baya-bayan nan shine wanda sanatan jihar Niger ta gabas Sani Musa 313 ya turo tawagar kayan abinci da suka hada da masara, shinkafa da sauransu. Alhaji Abubakar Musa shine shugaban kwamitin tabbatar da raba wannan tallafi ga waɗanda ake bukata tallafin ya kai gare su.
An kashe wajen miliyan 50 da wanga kwamiti da muka kafa wanda zai bi kowane kaya zuwa local government nasha. Ba wani ikon Allah ba da mu samu nasarar wanga distribution din.
To a can jihar Kwara kuwa mataimakin gwamnan jihar ne Mr. Kayode Alabi ya ce an samu karin wasu mutane uku da ke dauke da cutar. Ya ce ya zuwa yanzu adadin mutanen da ke dauke da cutar sun kai mutane 12 kuma dukkaninsu suna cibiyar da aka ware domin kula da masu cutar ta corona. Mataimakin gwamnan jihar ta Kwara Mr. Kayode Alabi ya ce a ranar Litinin din nan ma'aikatan gwamnatin jihar Kwara za su koma bakin aiki, sannan za a bude kasuwanni da ma barin motocin sifiri yin aiki daga karfe 10 na safe zuwa rufe hudu na yamma, amma fa da sharaɗin sanya takunkumin rufe baki da hanci. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Shirye-shirye na musamman na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja. Daga Jos Zainab Babaji ta aiko mana wannan rahoto da ke nuna bukatar duba takaita hana zirga-zirga a tsakanin kanan komi a jihar ta Filato.
Kungiyar direbobin sufuri a jihar Filato ta bukaci gwamnatin jihar da ta sake nazari kan matakin hana zirga-zirga a tsakanin kananan hukumomin jihar. Shugaban kungiyar direbobin sufuri a jihar Filato, Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas, ya ce kashi 99 na 'ya'yan kungiyar na dogaro ne da abin da suka samu a kullun don biyan bukatunsu.
Mun goyi ba abin da gwamnati ta ce na tsare iyakokin jiha. Tun da cuta da aka samu daga wani jiha ya shigo jihar Plateau. Sannan kungiyar direbobin nan a cikinmu akwai waɗanda sun samu kansu da nakasa da fuskar tuki. Sai in yazo tasha ya ci abinci, to an zo an ce tashan ma mun kulle tasha. An ce kwanaki hudu ba mu aiki, kwanaki uku mu fita mu aiki. To a kwanaki uku ma yanzu an zo an dada rufe kofa, an ce kaman mutumin da yake dadin kowa na Jos ba zai shigo terminus ba. Sannan mutumin da yake fancin daga fancin zuwa kanke kabir kilomita bai wuce 12 ba, an ce ba zai je ba.
To amma yanzu wani mataki za ku dauka?
Gwamnati ya kamata in za ta irin wannan ta nemi shawarar mu, dole ta duba halin jama'a zan shiga, ta kalli abun da idon tausayawa ta daga kafa.
Tun farko gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya bayyana cewar daukan matakin hana zirga-zirga a tsakanin kananan hukumomin don takaita yaduwar cutar coronavirus ne.
With effect from 4th May 2020, there shall be no movement from one local government to another.
Gwamnan jihar ta Filato ya ce daga ranar Litinin 4 ga watan Mayu 2020 ba zirga-zirga daga wata karamar hukuma zuwa wata, ko ma lokacin da aka sassauta dokar hana yawo ne, sai dai waɗanda ke gudanar da ayyuka na musamman. Kwamishinan yada labaran jihar Filato Mr. Dan Manjang ya ce a yanzu haka an samu karuwar masu dauke da cutar coronavirus wanda suka kasance uku a jihar Filato saboda bijirewa dokar da gwamnati ta sanya da al'umma ke yi.
Babban abin da yake kaci mana to a Kwariya ba dauko jama'a an kai su kan iyakokin jiha ba, ba za mu yi maganan an wuce da su ba. Da wanda yake daukan mutane ya kai su gurin da wanda aka bashi amanan kare bar mutane su tsallaka ko su shigo ba su yin aikin su duka a jihar nan, gashi mun sami daga ba kowa zuwa mutum da ya zuwa mutum uku, ba mu san wallo zuwa gobe za sami mutane nawa ba, domin irin wannan kin ji da muga mutane suke yi. Tun da yanzu mun sami kari mutane biyu suna da wannan cuta, to idan aka zauna dole za a duba meye ne kuma mataki na gaba. Idan ya zama na
da za a kara saurara matakin da za a yi ma za a kara in an ce ma za a rufe jihar ma za a yi.
A daren yau Litinin ne al'umma jihar Plateau za su sake shiga dokar zama gida Diris, kamar yadda gwamnan jihar Simon Lalon ya ce al'umma za su rika fita a ranakun Alhamis zuwa Lahadi don sayan kayan abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaishe ki Zainabu Abu mai tagwayen suna. Muryar Amurka majiya kwakwara ta labarai daga tushe. A jamhuriyar Niger, Bankin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Niger ya kaddamar da wani shiri na samar da ruwa ta hanya mai sauki ga al'umma. Shugaban kungiyar fafutukar samawa al'umma ruwa na kungiyar Rajia Usman Dambaji ya zanta da wakilinmu Sole Momini Barma, inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa.
Alhamdulillah, wannan shiri ne mai kyau wanda idan an yi shi yadda ya kamata zai iya ba talaka dama ya samu ruwa a kusa kuma a harkacin masrafta. Gwamnatin Niger tun bayan ya ce talakan Niger sai ka sha litir 1000 na ruwa zaka biya $27 a cikin famfo. Amma talaka bai cin wannan garabasa tun da bai da famfo a gidan shi. Zai je titi ya ɗauki ruwa inda wannan limit litir 1000 kin zai tashi mishi kusan shekara 5. Yanzu a karan misali an ce za a sha ruwa. Ƙarshenta wannan shan da za a yi za ka same shi ne kusan shekara 50. To shekara 50 talaka idan ne zai ga shekara 50 na sefa ya jawo ruwa ya kawo a gidan da yake haya. Amma haka idan aka sake salo ya komo shekara 5, shekara 3 gidan haya inda ke da kai mutum 10 kowa zai dan jayo ya kawo din ya samu ya ci umfani wani abin da gwamnati ke yi. Gwamnatin Niger ya dauki alƙawarin zai ba kowa dan Niger ruwa a maraya ko a ƙauye. Zaka kunna famfo ya ce a ƙauye ko a maraya ya sha a cikin rahusa kan nan kan 30,000. To amma a yanda ake tafiya wannan ba mu ga alamar kwalliya za ta biya kudin sabili ba.
Wannan kudirin majalisar ɗinkin duniya ne kenan.
Eh, da kudirin majalisar ɗinkin duniya kuma hannu da constitution na ƙasa suke faɗawa. Tunda kaga Niger tana cikin ƙasa ce wadda ta sa ruwan sha iya cikin constitution kenan. Dole ne a ba ɗan Niger ruwa ya sha, ya zama duwa ne wannan duk hakkin ɗan adam ne a baka ruwa ka sha. Alhamdulillah, Niger tana bakin ƙoƙari don a ba talaka ruwa a cikin rahusa. Me yanda sauran da aka ɗauka yanda ake ana yi talaka har abu da ba ya ce moriya wannan garabasa da gwamnati ke bashi ta su jayi. An ka ɗauka yau an ce ana gayyar sawa famfuna a gidashe ka je ka diba gani wanda Allah ya ba hali iya da gida bakin daji zai biya a tai a sami shi. Talakan da yake nan iya kallo tun da bai da kwadira bai ije ruwa a gidan shi. Kaga matsalar da ake ciki.
An bayyana cewa Bankin Duniya na cikin wannan sabon tsari ko kuma shiri da za a tafiyar da shi a tsawon watanni. Abin zai iya tafiya kamar yadda ya kamata ku ta yadda masu karamin karfi za su amfana da wannan shiri.
Ai, shekara ta 20 an ce maka harkar ruwa a Niger Bankin Duniya nake baya. Kullum su ne ke tallabawa don a ce an samu ruwa shan talaka. Amma ai bashi ne wannan. To shi ne muka ce da matsaya muna cin bashi. Jikokin suna biya kullum muna addu'a bashi gara mu kara ma masu bannan ruwa masu hannu shuni ruwa kuɗi don a samu kuɗi a gare su. Amma talaka garabasa ya sha. Idan mai kuɗi biya biya ruwa tsada ya za a yi a ce don Allah annabi ana son a yi gaskiya talaka ya biya kuɗin ruwa daidai bai kuɗi ya biya kuɗi daidai bai kamata ba. Yau an kare masu kuɗi sun yi bannan ruwa su ne ke wanke motoci su ne ke wanke flowers su ne ke kai dai abubuwa ga su kara zube su ne ke shikin. Ya kamata masu kuɗin harkar ruwa a diba a gani da za a iya ɗauko hakkin talaka a jikin mai kuɗi don a samu talakacin moriyar wani abu.
Kar a shafa'a, ana sauraron shirye-shirye na musamman ne daga muryar Amurka daga nan ofishinmu na Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Maza da mata mu farka, wayar da kai mu wa juna, mu yi hattara da coronavirus kar ya zama fitina wa ƙasa ta.
Allah ya kare mu, ya kare ƙasar mu daga wannan muguwar ciwo.
Gaskiyar magana tabbas kiwon yana da fila. Ina kiran jama'ar birni ƙauye mu taya mu kula. Mu tashi tsaye mu kiyaye kar kiwon ya yo illa. Ta adin sa corona in ya rike ka sai kaula. Mu koma ga Allah addu'a mu yo jumla. Sannan mu koma mu ɗauki matakin ga matanmu da mata. Maza da mata mu farka, wayar da kai mu wa juna, mu yi hattara da coronavirus.
To madalla, Binta S. Yero daga Washington DC, shigo ki kawo mana shirin ki na a daina shan kwaya.
mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai
kuma barkanku da warhaka barkanmu da saki saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya Binta Esiyar ce jagorar wannan shiri dake da nufin fadakar da ku a kowane sati kan matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da ta'addab al'umma to kamar yadda wasu ku suka ji a baya mun yi hira ne da Zainab Ujudud Sharif wacce kwararra ce a game da harkokin da suka shafi magunguna musamman miyagun kwayoyi akan yadda wannan annoba ta shaye-shayen ta fi yaduwa a arewacin Najeriya a wannan mako za mu ci gaba inda muka tsaya da tattaunawa tare da Zainab Ujudud Sharif domin samun karin bayani akan matakan da ya kamata al'umma ta dauka bar mu koma Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Zainab Ujudud Sharif
an ruwaito cewa akwai wani sabo ma da ake shigo da shi kasan nan da ake ce ma hucin koken ko kuna da wannan labarin hucin koken irin fake one din sa ba me daidai me tsananin me koken din ko tsananin koken din yana da tsada amma sai aka je aka yi jabin sa to shi ne ake sayarwa dinde suna nan zaki ga wadansu ungwani ma ko nan musamman Abuja naji an ce area 1 naji an ce wani ma a can bangaren wajen gudu ga makabarta kallon makabarta wani zaki hawo wani rock kije can wai kawai ga su nan ana sai da su to amma yanzu ina so kamar yadda gwamnatin Kano ta tashi tana yaki da na gani a TV ana nuna yanda suke zuwa gida-gida to wannan mi yaki ba haka ba muna daba cikin mu wuta buka a ɗan mu za su zo su samu kuma yanzu mi yara ka tashi a ce yaranka ko a ce yaya sun zama yan kwaya kansu ya fuske to ai wannan gaskiya abu ne da ya kamata mu yi kokari kuma musamman gaskiya ana kokari kin ga matan gwamnatin na arewa su 19 din nan sun tashi a tsaye dole mu gode musu mu dada ba su shawara mu dada ce musu su ci gaba da wannan yakin kuma abinda muke fahimta mun akwai abinda muke ce rehabilitation centers inda ɗan shan magungunan nan akwai bincike akwai dokoki akwai abinda aka yi na convention na cewa duk mai shan kwaya yaran nan namu masu shan kwaya kin san cuta ne to mu dauke su a matsayin marasa lafiya kin san yanzu da sai a kama su a daure su a ce musu ba dadi ba shine daidai ba
to wace hanya za a bi a shawo kan misali a ce da yana irin wannan abin kai uwa ka gano a cikin gida me zaki
na ɗaya ka rungume shi dan bincike ya nuna wani sa'in yaran nan da iyaye da basu damu da su ba kawai sai su koma kwaya ka rungume shi ku zauna ku yi shawara ku taimaka mishi shine Bature yake ce show love show concern a rungume shi a ce to ya za mu taimaka maka
Mene
matsalar ka sai kuma a duba bangaren yaya ina ne asibitin da za a je da za mu je a nemi taimako ai wannan da Bature muke cewa rehabilitation therapy ana baka magani ana gaya maka a hankali ana nuna maka ta bangaren addini ta bangaren fadakarwa kuma na neman sana'a yawanci su ba sa komai wannan yaki ba wai yakin cewa daina shan kwaya bane abun ne yana da bangare da yawa ta bangaren treatment da za a rika baka magani ta bangaren social aspect da za a rika fadakarwa ta bangaren addini a samu masu addini suna gaya musu ta bangaren ma har bangaren motsa jiki shine muke ce all encompassing shine muke ce value chain for treatment of these cases like that to wannan taimakon da za a yi ai ayyan namu kin ga almajiran nan namu da suke titi Hajiya almajiran nan namu na ce ba wai mun ce kawai ma masu kudin bane almajiran nan kin gansu in kin ga wadansu su kashi Hajiya ni abin na kasa ce kuma arewa ne abin na koda mun rake ga ciki ga man yan arewa kiga almajiran nan a titi suna bara kina kallon wadansu kin sa abu ga suke
to gwamnati mu wai almaji
mu kira gwamnonin mu dan Allah dan annabi su san yadda za su yi da ayyan nan da suke titi almajiran nan ya za mu yi da su ne ko ina kika tsaya za ki ga sun zo miki rajab
ko a Kano kina park kin tsaya da mota ki cha sun miki aka to wannan in ba mu tashi yanzu ba mun yi riga kafi to gaskiya ba dadi so muna neman mu ga gwamnonin mu matan mu ke yadda na ga miki iyayen mu da kuma ku musamman ku masu fadakarwa ku masu labarai ku da ake ce muku su journalist ne su menene da Allah ku taimaka yakin na kowa ne duk inda za a je a fadakar mu kuma mu da muke da ilimin ta bangaren wannan mu ce ga fa illar wannan magani gashi yanzu na ga miki shekaran je muka je gurin DG Nafdak ta ce yanzu za ta je ko ina aje ana zancen sensitization ana fadakarwa za ta je Borno za ta je Lagos kuma za ta nemi matan mu a bita a cikin kungiyar da za a je ana fadakarwa yanzu ya zama kowa yakin kowa
to jama'a lokaci yayi halinsa da haka muka kawo karshen wannan shirin sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa
yanzu a madadin Madina Dauda wakiliyar mu a Abuja sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen hada sauti ni Binti Eskero dan hada wannan shiri dake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
na daji suna zanci kwaya ko batan da kyau dokar asha kwaya
Makon gobe za mu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu. Kafin sharhin jaridun Najeriya kuma ga darussan Ramadan.
Musa Piyaro ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancin ta a gare ni. Gaskiya yana da dadi sosai sosai muhimmancin ta a gare ni. Yana da kyau mu gyara halayen mu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da dan kasuwa da dan dako da lebura mu yi kokari mu gyara halayen mu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikin sa gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau karka ce wai zaka ga laifin kansala dan majalisa gwamna shugaban kasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da ƴaƴanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai amanan sakatare ko commissioner kana da laifi tsakaninka kai da masinjanka ko da sauran concept dinka kana da laifi haka gwamna ma da su bi daka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe tsafe luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara shine fa zai kai mu tudun na'ira a halin da muke ciki
muryar Amurka ake sauraro baban gida Jibrin shigo ka kawo mana shirin sharhin jaridun Najeriya
sauran jaridun Najeriya za mu fara ne da jaridar Banga daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzaka yau masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya sun kusa 2,500 sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzaka an rufe majalisar dokokin jihar Nasarawa bayan da aka gano daya daga cikin yan majalisar dokokin jihar ya rasu ne sakamakon kamuwa da cutar coronavirus jaridar ta bayyana cewa yanzaka dai kakakin majalisar dokokin da dukkanin yan majalisar da sauran kata sun kebe kansu na kwanaki 14 domin tantance ko suna dauke da wannan cuta su ma ko kuma a'a idan kwa jaridar The Nation ta bayyana cewa yanzu haka wani basaraki a jihar Zamfara ya rasu wato sarkin kauren na mota a jihar ta Zamfara Alhaji Muhammad Asha ya rasu ne kuwa a babban asibitin jihar ta Zamfara dake birnin Gusau a inda aka kebe shi inda kuma yake jiran sakamakon nazari da ake yi game da ko rashin lafiyar yake fama da ita ta da nasaba ne da cuta coronavirus har yanzu muna jaridar ta The Nation inda ta ruwaito gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad na cewa amfani da maganin chloroquine na taimakawa wajen samar da lafiya ga masu dauke da cutar coronavirus a cewar gwamnan na Bauchi dai amfani da kwayoyin maganin chloroquine sun taimaka wajen warkar da akalla mutane 6 masu dauke da wannan cuta a jihar Bauchi sai kuma jaridar The Punch na cewa yanzu haka dai cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Nigeria NCD ta bayyana damuwanta ko fargaba game da matakan da ake dauka yanzu na barin al'ummomi su fito domin ci gaba da gudanar da harkokinsu a jihohin Lagos, Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja dokar da kuma za a sassauta tun daga yau Litinin jirgin da Point ta ruwaito babban daraktan cibiyar da ta shigo Hekwezu na bayyana fargaban yadda ake ci gaba da samun karuwar masu dauke da wannan cuta ita ma jaridar Premium ta bayyana cewa yanzu haka dai Allah ya wa sarkin rano Alhaji Tafida Abubakar Rasu za mu sake koma jaridar da Nation, jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada ya Vice Marshal Muhammadu Alhaji Muhammad mai murabus a matsayin sabon babban director na hukumar bada agajin gaggawa a kasar. Shi dai sabon babban director ya mai gurbin engineer Mustapha Mai Haja. Babin Jibrin Murai, Amurka daga Nigeria.
Da wannan ba kawo karshen shi wannan shiri na musamman. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar, ya muku sallama da fatan za mu yi lafiya. Assalamu alaikum.
Bonjour au micro Idriss.